إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 غوتن ذي القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da 10 ga watan 6 a Gregorian calendar 2023 wannan shine kasadin mu na 63 daga cikin jeran giyar karatattukan littafin La ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilatu Sheikh Muhammad bin Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan dai a cikin annaqidut tasi'u wato abinda ke warware kalmar shahada na tara wanda malam ya masa unwani da cewa man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an shari'ati muhammadin kama wasi'a al-khadira al-khuruju an shari'ati musa wato mutumin da ya kudirce ya daura aqida a zuciyarsa cewa yana halatta masa da ya fita daga cikin tsarin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikata wani abin da manzon Allah bai zo da shi ba shari'ar musulunci bata zo da shi ba da hujjar cewa ai ga annabi halluru shi ma ya aikata abin da ba shari'ar Musa ne tazo da shi ba annabi Musa ne tazo da shi ba a wannan muka ce ba hujja bace mun yi bayanai kusan akalla wannan babi akalla ina gaman masa kasir ya kai kusan guda 10 wanda duk muna kokari mu fito da dalilai da suke nuna cewa a ba hujja bane mutun ya aikata abin da shari'ar musulunci bata zo da shi ba da niyya kuma da da'awar cewa ai ga annabi halluru ya aikata wasu abubuwan da annabi Musa ma bai ma san da su ba muka ce annabi Musa daban annabi halluru daban kowanne shari'ar kansa yake gabatarwa kuma zamanin sa yake ci annabi Musa shari'ar sa daban annabi Khadir shi ma shari'ar sa daban wannan shine abin da malami suka tabbatar kadai Allah ya tura annabi Musa ne gurin Khadir kamar yadda ruwaya ta zo a cikin sahihul Bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa annabi Musa ne yayi wa'azi jama'a yayi wa'azi jama'a suka dinga kuka suna komawa ga Allah wa'azi yayi dadi to sai wani ya daga hannu yayi wa annabi Musa tambaya yace Allah gafarta mana yace ni yadda wa'azin kan nan yayi dadi da yadda muka ji tsoron Allah ya kama mu da yadda jama'a suke ta sharba hawaye shin kuwa a duniyan nan akwai wanda ya kai ka ilimi to annabi Musa sai ya kuskure maimakon ya fawwala wato ilimi zuwa ga Allah subhanahu wataala sai yace a duk duniya ba wanda ya kai shi ilimi to shi annabi Musa ba ya faɗi wannan da ganganci bane ko kuma ya faɗi wannan da nufin ya nuna shi wani abu bane amma yayi la'akari da cewa a duniya a zamanin babu annabi mai daraja kamar sa dan haka kuma duk wani ilimi da karatu ai ya kare a gurin annabawa da manzanni ko dan haka shi abin da yake nufi kenan shi kuma Allah so yake didda haka ya fawwala ilimi zuwa ga Allah subhanahu wataala yace Allah shi ne mafi ilimi to sai bai yi haka ba to shi kuma Allah sai ya jarrabe shi yace to tunda haka ne ma ga wani can wanda baka san shi ba kuna rayuwa daya a duniyan nan amma ya san wasu abubuwa na ilimi yana da shari'a da dokokin da kai baka da su dan haka kaje ka dauki ilimi a gurin shi to kun ji dalilin haduwar annabi Musa da annabi Halluru jama'a kun fahimci magana da kiyo ko kamar yadda zo a cikin suratul kahfi da wasu gurare da kissar ta zo ta yadda malamai suka faɗa to sai ya zama sufaye da ƴan dari ku ya hakuri dole mu faɗa haka saboda su ne suke da wannan matsalar suna hujja da wannan cewa ai tunda Musa ya zo ya ga wasu abubuwan mamaki da abubuwan al'ajabi wanda shi bai ma san su a cikin shari'a ba, wanda hallur yake yi har yana tambayar sa, yana ce masa kar ka sake tambaya ta akan wani abu da kaga nayi, har daga ƙarshe suka zo suka rabu. To ashe kenan ba laifi bane dan kaga wani shehin su ko wani malamin su ko wani muridin su ya aikata wani abin da kai a ilimin ka ba lalle bane ka gano gaskiyar abu ko ka gano hikimar abu, amma su suna da yancin haka, kamar yadda Hallur yake da yancin ya aikata wasu abubuwan da Musa bai san da su ba. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? To shine muka ce a'a, wannan ba zai haɗu da wannan ba, domin shi Annabi Muhammadu shine cikamakin annabawa, daga kansa doka ta ƙare. Annabi Musa ai ba shine cikamakin annabawa ba, dan haka shi ana iya samun wani annabi ya zo da wata shari'ar da ba tasa ba. Jama'a kun fahimci magana? Ya zo da wata dokar da ba tasa ba, amma shi manzon Allah ya gama da duk wata doka da za a yi a duniyan nan, annabi ya zo da ita, ya gama da ita. To da ka duk wanda ya zo da wani abu wanda baya cikin dokar Annabi Muhammadu, to dole ne a yi masa inkari. To wannan shi ne muhallin. In dai ka fahimci wannan, to shi ne abin da muke so mu gamsar da duniya cewa ba hujja ba ne mutum ya zo ya aikata wani abin da baya cikin shari'ar manzon Allah, da hujjar cewa wai ga Hallur ma ya aikata abubuwan da baya cikin dokar Annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Mun zo karatu, yayi karatu har muka zo a shafi na 72, a inda muka karanta hadisin Jabir dan Abdullahi, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an bashi abubuwa guda biyar wanda ba a bawa sauran annabawa da manzanni ba. Mun karanta wannan hadisi har ƙarshe, Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. To akwai kuma ruwaya ta Imam Muslim wanda za mu karanta ta yanzu, wanda ita ba ta zo a cikin Bukhari ba. Wacce ruwaya da muka karanta satin da ya wuce ita ce ta zo a Bukhari, wannan kuma lafazi ne na Muslim. To shine malamin yace wa fi lafzin li muslimin min ruwayati abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala fuddiltu ala al-anbiya'i bi 60. Kun ga last week nan tana yi lafiya, za ku je ku rikita mana ita. Fuddiltu ala al-anbiya'i bi 60, an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida. Utitu jawami al-kalim wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat li al-ghanaim wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjida wa ursiltu ila al-khalqi kaffa wa khutima bi an-nabiyuna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ruwayar Abu Huraira wanda Muslim ya rawaito, to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fuddiltu alal anbiya'i bi 60, an fifita ni akan sauran annabawa da abubuwa guda shida. Abubuwa guda shida, kaga a waccan ruwayar aka ce guda nawa? Guda biyar. A wannan ruwayar an samu ƙarin guda ɗaya. Shine bambancin, kaga hadisi ya zo da ruwayoyi daban-daban, wannan na daga cikin hikimar. Za a ga wani abin an samu ƙari akan abin da ka sani a waccan ruwayar, wani hadisin kuma za ka ga ruwayar ta zo da canjin wani abu. Misali, a can waccan ruwayar an ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, an sanya min ƙasa ta zamanto masallaci kuma mai tsarki. A nan kuma sai aka yi taqdimu ma haqqa hutta akhir, sai aka ce wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, sai aka fara da tahuran din kafin menene? Masjida. To kaga wannan yana daga cikin hikimar samun ruwayoyi mabambanta dangane da hadisi. Dan haka yace an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida. Na farko yace utitu jawami al-kalim, an bani kammalallu ko dunkulallun kalmomi. Jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko? A waccan ruwayar babu wannan a ciki. An gane magana? Babu magana, an bani ainihin wato a jawami'ul kalim. Abinda aka fara da shi shine nusirtu bir-ru'bi masirata shaharin, ko an bani nasara akan kafirai ta hanyar firgita su da razana su tsawon tafiyar wata guda. Na fata an gane. Amma anan sai aka fara da utitu jawami'ul kalim, an bani dunkulallun kalmomi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da fasaha, yana da balaga, yana da zalaka, yasa zai yi magana
kwaya daya ko kalmomi biyu ko uku, amma wallahi sai akai matakin da sai an rubuta littafi akai. Bari mu bada misalin ɗaya ko biyu cikin irin waɗannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ruwaya ingantacciya da ta zo a cikin arba'una nawawi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin alamomin tashin alkiyama ya faɗi wata magana yake cewa anta lidal amatu rabbataha, daga cikin alamomin tashin alkiyama za ka ga baiwa ta haifi uwar gijiyarta. To me yake nufi da wannan? Kaga in ka ji kalmar magana ce gajeruwa, ba wata mai tsayi ba, amma kuma tana ɗauke da ma'anoni masu yawa. Anta lidal amatu rabbataha shine za ka ga wani zamani mun wayi gari, ‘ya’ya sun zama kamar iyayen iyayensu. Mace ne a gida, amma uwarta ita za ta higa kitchen ta girka mata abinci. Yana faruwa ko ba ya faruwa? Uwa ta zama ‘ya ko ba ta zama ba? Ta zama ‘ya. ‘Ya kuma ta zama uwa, domin aikin ‘ya shine taiwa uwarta menene? Hidima. To sai aka wayi gari yanzu uwa ce ke yi wa ‘ya menene? Hidima. Yarinya ce za ta kwanta da safe tayi ta bacci, sai dai uwarta ta mata abin karyawa, ta zo ta tada ita ta ce zo ki karya wanci, an gama dumame, a an dafa shayi, a an yi kaza an yi kaza an yi kaza. Duk wata hidima da ya kamata a matsayin ta na ya ya kamata ita tana yi, to sai a wayi gari uwar ita take mata wannan hidimar. Kaga ta mai da uwar kamar baiwa, ita kuma ta zama kamar uwar gijiyar baiwar. Jama'a kun fahimci magana da ke ku? Shine anta lidal amatu rabbata. Sannan maganar sa na cewa wa antara al-khufata al-urata ri'a'a sha'i yatatawaluna fil bunyan, zaka ga huntaye kauyawa, mutanen kauye, sannan wanda ko takalma ba sa yawo da shi, jikinsu ma ba su iya lullube shi da tufafi ba, amma yanzu sun samu wayewa sun dawo cikin gari har gasar gina dogayen gidaje suke yi. Yanzu ka ɗauko wannan maganar ka ce za ka yi fashin baki a kanta, meye ne ba za a samu a ciki ba? Duk wani babban mai kuɗi yanzu sai ka ji ana danganta shi da ƙauyensu, wana wana kashare, haka ne ko ba haka ba? Wana wana bojude, ko ba haka ba? Wana wana tumu, ban faɗi sunan ba, balantana ka ce da wana nake. Amma da ba kauye ne, kaji ma da sunan kauyen su ake jingina shi, amma su ne manya a gari, haka ne ko ba haka ba? Su ne ma suka yi dominating din garin gaba daya. Wannan dai yana daga cikin jawami'ul kalim na Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ya faɗi magana shekara 1000 da wani abu, amma yanzu in ka zo kana fassara ta, sai ka ga abin nan a yanzu ma faruwa yake. Jama'a kun fahimci magana da ke ku? Kamar maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa a yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha qalu anahanu min qillatin ya rasulallah qala bal antum kathiruna walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl qalu wa ma asabana ya rasulallah qala asabakumul wahan qalu wa mal wahan ya rasulallah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai ya ce an yi dab da ai cincirindo a kanku, da ai tamutsutsu a jira a kanku, ko ta ina ana yagar ku, ana kankashe ku. Kamata da al-aklatu ala qas'atiha, kamar yadda karti a gidan suna jama'a, ka je kauye za ka fahimci wannan hadisin da kyau. Shine ranar suna, an zo an rada suna, za a fito da shinkafa tire guda, kartin kauye su kewaye ta, wannan yana yaga ta kudu, wannan yana yaga ta arewa, wannan yana fusga ta yamma. Yanzu nan za a ga tiran nan a makare, amma za ka zo ka samu wayan an cinye shi. To Annabi ya kwatanta ya ce kamar yadda maciya abinci suke kewaye tire, nan gaba a duniya haka za a yi ta muku. Ina ma'anar wannan? A kashe ku a Titaniya, a kashe ku a Kashmir, a kashe ku a Afghanistan, a kashe ku a Libya, a kashe ku a India, a kashe ku a Pakistan, a kashe ku a kaza, a kashe ku a kaza. Ma'ana kamar tire ne an zagaya, wannan ya yaga ta nan, wannan ya yaga ta nan. jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku annabi ya bada wannan misali yanzu idan ka dauko wannan misalin ka zo ka kwatanta shi da abin da ke faruwa da mu a duniya mu al'ummar musulmi maganganu nawa zaka yi akan karshen wannan ina fata an fahimta amma cikin kankanin lokaci da karamar kalma wanda bata je ko ina ba annabi ya bayyana me zai faru wannan yana daga cikin jawami'ul kalim na ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yasa wata rana sayyidina umar yace ya rasulullahi malaka afsahana manzo Allah me ya faru ne ka fi mu fasaha ne ka ya aka yi yanzu nan sai kai magana amma maganar ka sai ta shafi abubuwa da yawa wanda in rubutu za a yi sai an yi ta fashin baki an yi ta analysis an yi ta kawo abubuwa a cikin maganar ka kwaya daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to na farko dai ni an haife ni ne a ƙauye nayi zaman ƙauye nayi zaman karkara dan haka na san al'adar larabawa da irin yadda suke maganganu da yadda suke fitar da abubuwa wanda zakai gaggawar fahimtar me suke nufi kuma a kankanin lokaci domin jama'a yana daga cikin fasahar mutum da kuma zalakar sa shine takaita bayani da kuma bayyanar ma'ana kowa ya gane Allah ya ji kamalan Ja'far Mahmudu Adam ayoyi ne za a bige masa su kamar guda goma amma wallahi cikin minti biyar ko kai ne ibnu daqiqin al'idi karewar daqiqanci komai da cikin dari dan cinka sai ka gane me ake nufi da ayoyi ko baka jin larabci cikin kankanin lokaci sai ya hade ma ma'anar kuma ka fahimta to wannan yana daga cikin fasahar wato mai zance ko mai magana to manzo Allah yana da wannan Qur'ani yazo da fasaha Qur'ani yazo da zalaka Qur'ani yazo da irin waɗannan abubuwa din yasa akwai aya da Allah ya sauke kafirai suka rasa me Allah yake nufi da wannan ayar suka dinga yawo suna bincikar me Allah yake nufi da wannan magana daga ƙarshe yara suka samu a bayan gari suna wasa su suka ba su amsar ma'anar da Allah madaukakin sarki yake cewa innahu zanna allan yahur lallai dan adam yana tsammanin kamar ba zai dawo gare mu ba innahu zanna allan yahur wannan kalma allan yahura ta rikita kafirai a wannan lokaci da ayat ta sauka sun rasa meye ma'anarta suka dinga bincike aka dinga tambaya wannan mutumin fa in yazo da abin da mun ƙaryata kuma mun ma san ma'anarsa ba to zamu ji kunya annabi yazo da wannan magana mu ce ba mu gane ba abin kunya da yaran mu aka faɗa mun ji mai imani abin kunya ya akai abin da ba mu gane shi ba muka ce ba za mu yi imani da shi ba da haka sai aka tada delegate aka ce a tafi ƙauye a je a nemo ma'anar ma'ana a ƙauye fasaha na yare take na hakika musamman ƙauyukan da ba ƙauyukan yanzu da su ma suka barkance ba fa shine sun yi gungu sun kamo hanya sun tafi ƙauye sai suka gamu da yara suna wasan kibiya da harbe-harbe a bayan gari shine ɗaya daga cikinsu sai ya harba kibiyarsa jikin bishiya to ka san wani lokaci in ka harba kibiya ko ka harba danko wani lokaci yakan dan makale a sama na dan wasu sakankuna sannan kuma daga baya sai subuce sai ya fado ana yin haka ko shine ɗayan da ya harba hatta dan makale daga baya kuma sai ta subuce sai ta fado sai ya taba dan uwansa yace ya akhi unzur ila sama kada sahami allan yahur yace dan uwana dubi sama dubi kan bishiyan nan kibiya ta da kamar ba za ta dawo ba sai gahi ta fado kuma sai suka gane okay wato Allah yana magana ne akan cewa dan adam yayi tsammani ko yana zato akan cewa ba zai koma lahira gare mu ba to lalle ko zai dawo suka ce a'udhu billahi tun kafin mu shiga gari yara sun ba mu amsa ina fata an fahimci magana fasaha kenan to shine sayyidina Umar yake tambayar manzo Allah yace malaka afsahana me ya faru ka fi mu fasaha me ya faru ka fi mu zalaka me ya faru ka fi mu wato dunkulallin kalmomi manzo Allah yace ni an haife ni a karkara ne kuma na tahi na ga al'adar larabawa na san shige da fitan su na san yaran su na san maganganun su da haka manzo Allah ya gaya masa dalilai da yawa waɗanda suka sa haka ta ainihin wato kasance dan haka dai waɗannan misalai ne muka kawo da yake nuna mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ainihin wato fasaha, dan haka sai yace utitu zawami alkalim, an bani dunkulallin kalmomi, an bani turarrun maganganu. Zan yi magana guda daya amma za a jima ana ainihin wato sharhinta. Idan ka zo kana duba irin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada za su faru, wallahi in ka zo kana gani sai ka dauka Annabi ya rayu da mu ne. Yanzu kallo wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fadawa ainihin wato sahabbai mutanen Makka, ya ma'asharal muhajirina khamsun idhabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Akwai abubuwa guda biyar wanda in suka same ku, Annabi yace ina ma neman tsarin Allah kada Allah ya sa wannan abun same ku. Sai yace lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Annabi yace zina ba za ta yadu cikin mutane ba har su dawo suna bayyana ta, face sai cututtuka da matsaloli sun taso wannan al'ummar, irin cututtukan da ba a same su a mutanen da suka gabace su ba. Ka duba cikin satara ɗaya Annabi ya faɗi maganar, amma kalli zamaninmu yanzu mai muke ciki a yanzu. Na farko dai Annabi ya nuna a cikin isarar hadisin, ya nuna cewa nan gaba za a dinga bayyana zinata a fili. Jama'a ana bayyanawa ko ba a bayyanawa? Ana bayyanawa. Sannan cikin hadisin manzo Allah ya nuna kan cewa in haka ta faru cututtuka za su zo a kasa gane ma kansu. Yanzu yana faruwa ko baya faruwa? Yana faruwa. Hawan jini, hawan ruwa, hawan iwa, hawan wacce tsiya, duka me ke jawo haka shine bayyana alfasha. Domin ita alfasha malamai suka ce da me yinta a sirrance, da me yinta a boye wani bai san yana yi ba. Waye fi girman laifi? Shine wanda yake yinta a bayyane. Domin wanda yake yinta a bayyane bayan yana illata kansa kuma yana aiki wajen illata suwaye, wasu waɗanda ba shi ba, da jefa su cikin wannan hali. Don haka bayyana alfasha mummunan abu ne. To maza Allah ya ce in dai aka wayi gari jama'a suna bayyana alfasha ko dai ta hanyar social media, yanzu don Allah ka duba ƴan mata malam, ƴan mata mace sai ta tabbatar da cewa ita kyakkyawa ce. Irin kyawun da duk wani ɗa namiji lafiyayye idan ya ganta sai hankalinsa ya tashi, kawai sai ta buɗe feji wai ita da nufin tana neman followers kawai don ta samu kuɗi. Ta yadda ta halaka al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in dai za ta samu abin duniya. Don haka ta buɗe feji, aikinta kawai duk bayan minti 30 ko awa ɗaya ta saka wani dressing, ta ɗauki hotonta tana rawa ta yada wa duniya, saboda ka gani hankalinka ya tashi. Wannan wani irin masifa ce? Wannan dai yana daga cikin bayyana alfasha, fitar da ita karara kowa ya gani. Hausawa ne, musulmai ne ƴan uwanmu, wallahi wasunsu ma suna da iyaye, iyayen suna kallon abin da suke yi. Akwai baban da na sani yana da waya babba, wallahi abinda zai baka mamaki ka gane al'ummar mu ta kai matakin lalacewa, yana watching, yana kallon yarsa tana rawa a Facebook. Cikin friend ɗinsa akwai yarsa a ciki, kuma tana yin wannan aikin na ta kafa kyamara ta ɗauki hoton kanta tana rawa, shi ma yana kalla. Gida ɗaya suke, a gidan take ci, take sha, take komai, kuma ubanta ne mahaifi, ba babba ba, balanta naka ce mugunta ne saboda ba yarsa ba ce ya rabu da ita, yarsa ce da ya haifa. Don ka gane lalacewar mu ta kai lalacewa. To wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, a dunkule sai ka zo kai ta fashin baki a kai, kaga abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda suna ƙarƙashin wata kalma ƙwaya ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To shine yake cewa fuddiltu alal anbiya'i bi sittin, an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida. Na farko yace utitu jawami alkali, an bani dunkulallun kalmomi, turarrun kalmomi. Sannan yace wa nusirtu bir ru'bi, sannan an ban wato ainihin wato nasara ta hanyar firgita wato kafirai in ba ku manta ba a wata ruwayar yazo da cewa masirata shaharin amma anan bai zo da cewa masirata shaharin ba ko wannan shi yake nuna bambancin wata ruwaya ɗaya daga cikin bambance-bambancen da ke cikin wannan ruwatar ruwaya abu na biyu dan haka kafirai jama'a suna tsoran wallahi musulmi fa Allah ina gaya muku wasu ba daga cikinsu wallahi sun san addinin nan gaskiya ne har ma suna fatan ina ranar da za su zo su musulunta rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina zarhum yatamatta'u wa ya'kulu wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamuna Allah ya ce wallahi da yawa daga cikin kafirai sau da yawa kafirai sun yi fatan rubama ya waddu alladhina kafaru sun yi kaunar law kanu muslimina ina ma su ma musulmai ne iri na irinka kai kafirai da yawa da suke sha'awar musulunci suke sha'awar addinin nan kuma sun yadda cewa wannan addini shine addini na gaskiya to amma shi addinin musulunci jirgin annabi nuhu ne mai rabo ka haushi haka ne ko ba haka ba wallahi duk yanda kake sha'awar sa in Allah bai ma gamdakatar din shigar sa ba haka zaka mutu kafiri wallahi ba zaka shiga ba amma idan Allah ya soka da rahama yadda ka yadda addinin gaskiya ne ka yadda cewa wannan littafin shine gaskiyar littafi da ya kamata a bi sai kaga ka shigo ka zo ka shiga yasa zaka ga in wani ya musulunta malam in ya fara ma bayanin sha'awar da ya kaiwa addinin musulunci shekara da shekaru da barnar da suka dinga yiwa addinin musulunci sun san ƙarya suke kai amma wallahi su yi wannan barnar amma daga baya idan Allah ya so mutum da shiriya sai ga ya shiriya mu fa wallahi addinin mu gaskiya ne kawai mu ne matsalar addinin mu ba addinin mu ne matsalar mu ba mu ne matsalar addinin mu ne matsalar addinin yau inda a ce masu kuɗin mu da manya-manyan mu masu mukami da waɗanda suke da fada aji za su yi amfani da damar su wajen haɓaka addinin musulunci na rantse da Allah ba wanda isa ya kamo mu a duniya amma abin takeici sai kaga wasu waɗanda ba addinin musuluncin suke ba kuma sun san abin da suke kai ƙarya ne amma in kaga yadda suke yi wa addinin su aiki laila nahar abin sai ya baka mamaki amma mu mun tsaya akan cewa wai malam gaskiya har yanzu kuna da aiki to malam mun ji malam yana da aiki kai baka da aiki yanzu ni aiki na shine in zo in karantar da kai in wayar da kanka in gaya maka gaskiya wala Allah na sauke haƙin da Allah ya dora mu kai kuma dukiya kake da miliyan 100 wannan haƙi kai kuma ka sauke na addinin musulunci gama haka ne ko ba haka ba ai fa kullu ina'in billazi fihi yanba'u ko kowace kwarya ai abin da ke cikin ta take bubbugarwa to ni abin da ke ciki na shine in karantar alhamdulillah ina iya nawa kokarin kai da Allah ya baka kuɗi ko matsayi ko kuma office babba kana matsayin musulmi wannan aiki kake wa addinin kai kuma ko kuma kullun idan kaga matsala sai dai ka ce malam kuna da aiki kai iya abin da ka iya kenan kawai malam kuna da aiki a gaban ku ban gane ko kun fahimce ni ba jama'a sai ga mutum ya buga ma waya ya ce malam ga wani fasto na an same shi ya je ƙauye yana ta raba kuɗi yana ta raba atamfofi yana ta converting din mutane zuwa Christianity nace yayi daidai abin da ya kamata dama yayi wa addinin sa kenan yo kana tsammanin zai je ya raba wa musulmi ya ce ku rike addinin ku da kyau haka kake tsammani idan fa anta gaskin dari bi wallahi tallahi in dai haka kake tsammani to ka zama gaskin dari bi idan ya je yayi ku ba ku da masu kuɗi ne da za su je su yi haka ko ba yanzu idan ka ce mu nemo ba malamai guda 30 wanda za su shiga ƙauyuka su raba atamfofi su raba kuɗi su raba takalma su raba zannuwa su raba riguna su yi wa'azi su nuna mutane addinin musulunci shine gaskiya za mu rasa wanda za su je suna nan da yawa to amma abincin da zai barwa gidansa ma baka iya ka bashi ba ga kwamanda nan kwanakin baya nan mun zauna da wani fasto a nan gurin a nan wajen yankin kaltungon nan yanki ya musulunta kwantara kadai da coci take bashi a kowace shekara tana bashi kwantara din sama da naira miliyan 100 kwantara kawai za a ce masa yaje ya gina coci a guri kaza ko ba haka bane komanda annan muka zauna da shi a bashi kwangila a ce ya tafi kauye kaza yaje ya gina coci kaza yana cikin aikin bai gama ba sai a ce an samu taimako daga guri kaza za a je a ƙara gina wani coci a wani kauye shi ma yazo shine kamfani yake da shi kauye aikin suke dauka suke bashi kauye shine malamin su amma kuma malamin ku motar miliyan 2 ya saya saboda talukukui kun guddin gari kuna zage shi ƙarya banza ƙaryar wofi dole in fada kuma ka kalle ni da kyau baki nake ba fari nake ba wallahi mursisi na rantsi da Allah so dan haka me kake wa hidima wa addinin ka malam yana da aiki kai baka da aiki malamai suna da aiki kai baka da aiki yarinya ce ta musulunta bayin Allah yarinya ce ta musulunta shi ma da komanda muka yi zama wallahi tallahi tace tana daga cikin masu kada gangan bibi kuma ta kware a kida dan haka da suka gane ta musulunta da gudu suka je suka kamo ta suka sa ta a totun suka kulle suka ce ba fita la khuruja wala dukhula babu shiga babu fita duk abin da take bukata ta fada za a kawo mata suka dinga mata hidima yarinyan nan wallahi wayarta ta bawa mai gadin tocin ta samu ta kwabuta ta gudu ga komanda ya san kisu da shi muka yi zaman kisu tana ba mu labarin yadda suke kiran waɗanda suke marasa ilimi daga cikin jahilan mutane musulmi suna kwabatin ɗinsu su Christianity tace ita kanta aljihunta take ɗiban kuɗi take bawa waɗanda ba suke musulmi tana shigo da su Christianity daga bara ta gane musulunci gaskiya ne ita da kanta an kawo mace za a mayar da ita Kirista ita take nuna mata ke yanzu kin zo ki ga wannan addinin wallahi ƙarya muke ba akan gaskiya muke ba karke da ki shiga tana cocin fa amma tana koran mutane waje su je su yi musulunci Allah ba mu addinin gaskiya ya ba mu annabin gaskiya ya ba mu Qur'anin gaskiya amma mun watsar mun bar malamai daga an taba kai ka ce malamai kuna da aiki kuma ba ku ne kuka ce malamai iyayen al'umma bane to in ka ji ni ubanka ne to na baka shawara ka debo kuɗi ko ba haka bane malam Murtala ba ku ce wa kuka malamai iyayen al'umma bane ka debo kuɗi yadda ni nake iyana wa kokarin kai ma ka zo kai naka kokarin da kuɗin ka mu gani amma kun koma gefe kuna cewa malamai suna da aiki su kadai ne suke da aiki Allah ya sauwaje saboda haka ɗan uwa al'amarin addinin musulunci ba al'amari ne naka koma kawai ka shantake ba wallahi dole ka dubi meye ne kake yi wa wannan addinin na hidima kai ma to shi ne yake cewa wa uhillat liyal ghaa wa nasartu bir ru'ub an bani nasara dangane da kafirai ta hanyar furgita su suna tsoron musulunci suna tsoron musulmi wallahi suna tsoron musulmi dama Allah ya ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ruquba bima asharaku billahi ma lam yunzil bihi sultana za mu sanya tsoro da furgici a cikin zukatan mushrikai da kafirai saboda shirkar da suke wa Allah wanda Allah bai saukar da wani dalili na yinta ba wa uhillat liyal ghanaim yace an halatta mun ganimomi an gane magana da kyau ko an halatta mun ganimomi ai mun faɗa satin da ya wuce cewa zamanin annabawan da suka gabata kafin zuwan manzon Allah idan aka yi yaki yadda za ku gane Allah ya karbi wannan yakin cewa dan Allah kuka yi shine ku tara duk abin da kuka samu na ganima kowa ya koma gefe ta istighfari wuta za ta sako daga sama ta kona ganimar gaba daya wannan shi yake nuna yakin da kuka yi dinnan karbabbe ne a gurin Allah Allah ya yarda da abin da kuka yi idan kuma wuta ba ta sako ba to shikenan shahidan ku duk ba su zama shahidai ba wanda duk aka kashe to ba shahidai bane saboda Allah bai karbi wannan jihadin da kuka yi ba jama'a kun bayyana magana da kyau ko wanda aka ji wa raunuka duka abubuwan da kuka rasa na dukiya duka dan haka sai dai ai ta zama ai ta addu'a ana ta istighfari har sai ranar da wuta ta sauko ta cinye abun to daga nan ne kuka yadda cewa Allah ya karba to amma mu garanti in dai har yaki ya faru kuma yaki ya cika duk wani sharadi da wasu dokoki na yaki muna fadin wannan saboda har kullum mu musulmi ahlus sunna babu abin da ba shi da matakin yin sa to ba yaki yana da wasu matakai da sai an taka su kafin a kai ga jihadi kaje ka karanta littafin bayanu wujubil hijrati alal ibadi wa bayanu nasbil imami wa iqamatil jihadi na fadilatul sheikh muhammad bin usman bin fodi Allah ya masa rahama idan kaje ko tazyinul waraqat kaje ka karanta kaje irin abubuwan da ya faru da sheku kafin ya kai matakin kada ku ganyaki cewa a fito a gwabza an yi ta wahalar da su sheku an kakkashe mutanansa sanda ta kai matakin da ana bin almajiran sheku majalisi majalisi ana sarin su da takobi ana zubar da su ana kashe su shehu ya kaura ya fi sau nawa ya tahi ya koma wancan gari ya tahi ya koma wancan gari a bishi da ya gafa abun go no go lalle so ake sai an ga bayan addinin musulunci da sunnar manzon Allah to fa sai ya kira daliban sa yace to yanzu kan babu yadda muka iya uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir da haka an mana izini tun da dai an zalunce mu kuma an hana mu mai addini to dole ne mu fito mu kare kanmu mu kare addinin mu so saboda haka akwai dawabit da sai sun cika kafin akai ga jihadi da haka kawai mutun zai higajeji yace kowa arne ne shi kadai ne musulmi ba kowa kafiri ne shi kadai ne musulmin kirki ba haka ake abun ba Allah ya sauwaje da haka yace waj'ilat liyal ardu tahuran wa masjida a wata ruwayar masjidan wa tahura wannan kuma tahuran wa masjida an sanya min kasa ta zamanto wato masallaci kuma mai tsarki satin da ya wuce mun fada cewa anan bakin kofar nan kana iya buga taimama kuma a gurin kai sallah ba ruwanka da cewa gurin an taba zubar da najasa a gurin an taba kaza a gurin ba ruwanka da wannan mu a musulunci makabarta ma idan ta dauki wani shekaru to ana iya yin gini akan ta kuma a gina masallaci a ita sallah a ciki saboda ta tahi daga menene daga makabarta akwai shekarun da malamai suka ware cewa makabarta an cika wannan shekarun ya halatta ai duk wani gini akan ta an yi sabani dangane da yawan shekarun wasu suka ce 40 wasu suka ce 70 wasu suka ce haka dai amma dai tabbas akwai wannan magana a cikin shari'ar musulunci an gane magana da kyau ko so saboda haka kasa tana iya zama mai tsarki ko da ada wato ta taba samun najasa akan ta ko mun bada misalin hadisin mutumin da yazo ya tsula fitsari a masallacin manzon Allah manzon Allah yace a debo ruwa a zuba a gurin kuma a ci gaba da mu'amala da gurin a matsayin masallaci saboda haka kasa mai tsarki ce sannan kuma masallaci ne ko ina kana iya sallah amma sauran annabawa duk basu da wannan su kuma basu da wannan ba ko ina ne aka yarda musu mai tsarki bane su yi taimama ko kuma su yi sallah a gurin kai gurare da aka ware wanda in ba waɗannan guraren ba ba za su yi sallah ko ibada a kowanne guri ba amma shi manzon Allah duka duniya da jeji da cikin gari da kan kwalta ko ina kai sallar ka baka da matsala kai mama kuwa gini wannan da aka yi na laka kana iya taimama a jikin sa malaman fiqh suka ce koda ko abin nan lakar an kwaba ta da kwatami bayan da in ka shinshina ba za ka ji warin kwatamin ba ko ba haka bane shekara 7 shekara 8 da yin gini ina kwatami yake a jiki sannan ita najasa tana zama najasa ne yayin da aka ganta ra'ayil ayn kuma aka ji tasirin ta ta hanyar ko warin ta ko wani a makabancin haka amma in babu waɗannan abubuwan to ba wanda yace wannan abun ya zama najasa wai dole a abun nan dinsa a kauce masa mun kawo misali dangane da hadisin annabi da yake cewa yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil gulami ana wanke fitsarin jaririya ana yayyafa wa fitsarin jinjiri ruwa kaga ai yayyafa ruwa baya nuna cewa ba fitsarin a jiki to amma saboda ruwan yarin jayi fitsarin shikenan kawai za a iya abin nan babu matsala ci tare da wannan ya tsarkaka sannan ga ainihin wato hadisin sa da yake magana kan cewa a dibagu juludul maitati tuhuruha je mai fatar macaccen abu shine tsarkakarta haka dan kaga sarkin mushe da akuya yana ja tambayar kawai da zaka yi masa ina zaka kai in yace ci zai haka ce haramun ne amma in yace fedewa zai yi ya dauki fatar yake ce ya tabbata a sunnar manzon Allah. Domin wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai ga sahabbai suna jan akuya za su kai ta jeji. Sai ya ce wannan fa, suka ce ya Rasulullahi ta mutu. Sai ya ce ina za ku kai ta? Suka ce jeji. Yace to dan me yasa ba za ku fede ta ku dauki fatar ba? Suka ce ta mutu fa. Yace kwarai da gaske na san ta mutu. Anan ne yake ce musu, je mai fatar mamaciyar akuya ko tinkiya ko rago ko sa tsarkakar sani, da haka ya halatta a fede matacciyar akuya a yi amfani da menene? Fatar ko buzu ko takalmi ko a sayarwa masu menene? Masu yin je mai fatar suna wane ne? Ya halatta ci ne bai halatta ba, kuma bai halatta ka gyara ka sayarwa mutane ba, haramun ne. Amma fatar ya halatta, ba sabon karatu ba ne, karka ji abin wani bambarakwai, ba wani bambarakwai, zuciyarka ce da kwakwalwarka take bambarakwai. Amma sunnar manzon Allah ba bambarakwai ba ce, karatun gahi nan nan kusa yana cikin Bulughul Marami, karanta Bulughul Marami na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Jama'a kun fahimci maganar da kyau ko? Wallahi Yusuf abin ya abin nan ko? Ko da dabbar bai halatta a ci ba, malamin su yana tambaya, dabbar koda bata halatta a ci ba kwarai da gaske, jaki dan an fede fatarsa an je mai an yi abin da za a yi da ita babu matsala. Wannan shine abin da ya tabbata a sunna. To lalle ko yau ya an baro wani karatu. Ai malam wallahi rashin karatu ba karamar illa bace, wallahi jahilci ba masifa ce. Allah ya sauwaje. Dan haka dai kasa tsarkaka kace za a iya taimama da ita, za a iya kuma yin sallah a kanta. Da haka yace an halatta mun ganima, wa lam tahilla li ahadin qabli, ba a halatta wani annabi ba kafin ni. Wa utitu shafa'a, za Allah yace kuma ni an bani ceto. Ai ba nesa kuke da hadisin da ya nuna ranar tashin alkiyama za a ji duk gurin annabawan nan gaba daya. Amma kowa sai ya ce akwai abin da yayi wa Allah wanda yana ganin, a yau bai sai tunkari Allah da wata magana ba. Yawa mun koma kan wancan hadisin ko? Okay, wa ursiltu ila al-khalqi jazakumullahu khairan, wa ursiltu ila al-khalqi kaffa, an aiko ni zuwa ga halittu gaba daya. Na faɗa muku cewa annabawa da yawa akwai wanda suka yi zamani tare. Yanzu annabi Ibrahim da annabi Lut sun yi zamani tare, annabi Musa da annabi Harun ko sun yi zamani tare, har da Khadir, tunda a bisa magana mafi inganci Khadir ma annabi ne. Ina fata an fahimta. Kaga annabawa uku zamani daya, can annabawa biyu zamani daya. To haka zaka samu akwai annabawan da suka yi zamani tare, sai dai yawancinsu zaka samu shari'o'insu daban-daban ne. Wannan yana wancan gari ko wancan yanki yana gudanar da dokar da Allah ya turo shi da ita, wannan ma yana wancan gari ko wancan yanki yana gudanarwa. Ina fata an gane. Wa ursiltu ila al-khalqi kaffa, yace amma ni an turo ne zuwa ga duk halittun duniya kaf, ba wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a turo shi zuwa gare ni ba tun daga ranar da Allah ya turo shi har zuwa yau da muke magana, har kuma zuwa ranar tashin alkiyama. Yasa cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi babu wani mutum wanda zai ji labari na cewa nazo, kuma nazo da Qur'ani, nazo da musulunci, labari na bana duniya ya ji labari na, amma ya kiye wannan addinin illa kana min ashabin nari, face shi ya zama dan wuta. Duk wanda ya ji labarin musulunci jama'a, ya ji labarin zuwan annabi Muhammadu, daga nan har duniya ta nadi. Amma sai ya kiye musulunci, ya ci gaba da zama cikin addinin kafirci, manzo Allah ya ce wallahi dan wuta ne, kuma in ya shiga ba zai fita ba. Dan haka kana da dangi waɗanda ba musulmi ba a ƙauyuka kan dutse ina ne, ka je ka isar musu da saƙon manzon Allah. Illa iyaka malamai suka ce irin waɗanda nisan su a duniya da sulkukin da suke ciki, in har ya kai matakin da ba su samu labarin zuwan manzon Allah ba. To abin tambaya yanzu, akwai yiwuwar a samu waɗanda ba su da labarin manzon Allah a duniyan nan? Bari mu muku wata tambaya.
babu
har yanzu akwai mutanen da suke rayuwa gurin da babu wani access na internet za a samu malamin su Allah wannan tambayar yau yace babu ba inda sai dai kawai a ki ta kaga da Zakir Naye ko ya kamata a amsa tambayar an ayyadar amsar sa dan ko shakka ba mu yafi mu bincike ko ba haka ba da ilimin ma duka Allah malam wanda su ba su san ma akwai wata halitta a duniya ba sai su kadai to ka ji ba malam Yakubu eh ta gaskiya wannan tambayar tana da muhimmanci malam Yakubu yace a dora kawai inda aka tsaya to malamai suka ce idan an kaddara in an kaddara an samu to idan suka mutu su ya za a yi da su tunda su dai ba su samu labarin zuwan annabi ba su samu labarin musulunci ba kwata-kwata har suka koma ga Allah to in an kaddara cewa za a samu irin waɗannan mutanen to in sun mutu ya za a yi da su wuta za a sa su ko aljanna ba zai ban amsa eh Na'am. Eh. Ko musulunci za su yi eh. Da nan za a musu hukunci. Okay, fahimtar kai. Abinda Malam Yusuf yace yadda za a yi musu shine shi Allah cikin ilimin sa na gaibi. Ya san cewa waɗannan mutanen da labarin musulunci ya zo musu sun za su karba ko ba za su karba ba. Ya san me zai faru. In za su karba ya san za su karba. In ba za su karba ba ya san ba za su karba ba dan haka da wannan zai musu hukunci ya saka su ko wuta ko aljanna da haka in cikin ilimin Allah na gaibi ya san za su karbi musulunci to aljanna za a saka su in kuma cikin ilimin sa na gaibi ya san koda musulunci ya zo ba za su karba ba to wuta za a sa su amma rawahu yusuf malam yusuf ne rawaito na'am da ka ta malam abdul kadir ga malam na ba eh عاد الفترة جزاك الله خيرا نعم سواء إن أهل الفترة نعم بزوبا دم هكا شريعة النبي إيسى تاوتي من زن الله كو بإيسو دسابوا شريعة با. أهل الفترة جزاك الله خيرا قال لي منا ده مالامي ا مجلسنا نعم مالام عبد القادر وعليكم السلام زا اي مسو جرباوا نعم نعم ايه 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 نعم haka haka ne kun ji maganar da ya faɗa to za mu yi bayani akan ta to yanzu an samu ruwayoyi guda uku bari za mu rinja yadda ɗaya daga ciki malam yusuf ya ce shi a fahimtarsa Allah ne kawai zai musu hukunci da iya abin da ya sani na ilimin gaibinsa to in har musulunci za su yi Allah ya san musulunci za su yi da haka da wannan Allah zai musu hukunci ya sa su wuta ko aljanna in kuma kafirci za su yi Allah ya sani da haka da wannan zai musu hukunci ya sa su ko wuta malam kuma ya ce za a yi musu hukunci ne da ahadul fatra na farko mu san su waye ahadul fatrati kuma mu ji meye malamai suka ce akan su kamar yadda ya faɗa ahadul fatra su ne mutanen da suka rayu bayan wucewar annabi isa kafin zuwan waye annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to nan ma malamai sun yi maganganu suka ce waɗanda suka rayu bayan rasuwar annabi isa akwai waɗanda suke da ilimin addinin Annabi Isa 100%, kuma suna kansa. Haka ne ko ba haka ba? Kafin zuwan wane ne? Manzon Allah. To a ƙarƙashin wannan, su waɗannan waɗanda suke bin tafarkin Annabi Isa duk da ya riga ya rasu amma manzon Allah bai bayyana ba, ko? To su waɗannan an ɗauke hijja, jazakumullahu khaira, Allah ya saka, bayan ɗauke Annabi Isa, su waɗannan Allah maɗaukakin sarki zai karɓe su a matsayin masu imani. Me dalili? Saboda dama suna kan addinin Annabi Isa, kuma Allah bai riga ya turo manzon Allah ba suka tafi lahira, suna bin addinin sawu da kafa. Amma akwai waɗanda kamar a yanzu ne sun samu labarin zuwan manzon Allah amma sun ƙi su bi shi, ba'ana suna nan a zamanin Annabi Isa amma ba sa bin dokar wane ne? Annabi Isa. In ba ku manta ba, akwai Waraqatu bin Nawfal, wanda Waraqatu bin Nawfal yana daga cikin wanda ya fara gano cewa manzon Allah ne, kuma shi yana nan akan addinin Annabi Isa nan. Har da haka ma ya gane cikin littafin da yake karanta na Annabi Isa ya samu labarin wane ne? Manzon Allah. Kuma malamai suka ce Waraqatu bin Nawfal manzon Allah ya tabbatar da cewa dan ina ne shi? Dan aljanna ne, domin shi ne Nana Khadija ta kawo manzon Allah gurin shi. Da ya ji irin maganganun manzon Allah sai yake cewa a'a, yace kai wannan yaro, yana gaya manzon Allah kenan, yace ai irin abin da kake gani a mafarki da irin abubuwan da ka gani a kogo shi ne abubuwan da Allah ya taturo wa Annabi Musa, Annabi Isa, kaza 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 kaza. Sai ce ina ma a ce lokacin da Allah zai tabbatar da kai manzo ne in bi ka nema, ina da yi nema in bi ka dan ya tsufa lokacin. Yace sannan ina ma a ce lokacin da mutananka za su fitar da kai daga garinka ina raye in tsaya maka in ga cewa ba su fitar da kai ba. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? Ba a ɗauki wani tsawon lokaci ba da wannan magana ta Waraqatu bin Nawfal sai Allah ya ɗauki rayuwar shi. To bayan Annabi Allah ya turo shi a matsayin manzo, wata rana ya zo suna zaune da sahabbai, sai aka kawo irin tarihi haka, ka san an zauna ana tarihin magabata wanda suka wuce, akwai na kirki akwai na banza. To kawai sai aka ɗauko hirar Waraqatu bin Nawfal, sai sahabbai suka fara zage shi, ai Waraqatu bin Nawfal wani tsohon kafiri ne, ai kaza 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 kaza. Sai manzo Allah ya ce la tasubbu Waraqa, daga yau kan na sake jin kun zagi Waraqatu bin Nawfal. Fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna, yace domin na gan shi yana da gida a aljanna. To sai wannan ya nuna mana wanda suka bi tafarkin Annabi Isa kafin zuwan manzon Allah su ƴan ina ne? Ƴan aljanna ne. Amma wanda sun san tafarkin sai suka kangare, to su in suka mutu a wancan halin ƴan wuta ne. Ina fata kun fahimci magana. To a ƙarƙashin wannan maganar da malam ya faɗa za a iya ɗaukata a yi amfani da ita cewa ahlul fataratin nan sun kasu kashi biyu. Akwai wanda sun yi imani da Annabi Isa ba su kangare ba, akwai kuma waɗanda sun san zuwan Annabi Isa, sun san shari'ar ta amma sun menene? Sun kangare. To in har waɗannan mutanen ba su samu labarin addinin musulunci ba, to za a yi musu hukunci da waɗancan masu imani na ahlul fataratin. Ina fata kun fahimta. To amma maganar da malamai suka fi kuma suka fi rinjaye da ita shine maganar malam Abdul Qadir. To idan kiyama ta tashi, Allah zai wa irin waɗannan mutanen jarabawa ne, za a hura wuta sannan a kawo aljanna. Sai Allah ya ce wa waɗannan mutanen da ba su da labarin musulunci har suka koma ga Allah, sai a ce ku shiga wuta. Ina fata kun fahimci magana. Idan suka yi biyayya suka shiga wuta, sai Allah ya ce to da ce musu muka yi musu bi manzon ma za su bi shi. Da haka suna shiga wutar hesa ta koma menene? Aljanna. Amma idan aka ce ku shiga wutar hesa kai taurin kai suka ce haba Allah, yaya mu ba mu da, ya kamata a yi mana uzuri? Ba mu da labarin manzon nan fa, ba mu da labarin addinin nan fa, kuma sannan yanzu a ce mu shiga wuta? Mu gaskiya aljanna za mu shiga. Sai Allah ya ce to ku shiga. Suna sai Allah ya ce to waɗannan ko da an ce musu ga manzon ma ba za su ne ba, ba za su ba, taurin kai za su yi. Da haka suna shiga aljannar sai ta zamanto musu menene? Wuta. Wannan shine maganar da malamai suka furin jayarwa, amma duka da maganar malam Yusuf da maganar malam, duka malamai suna kawo ta a matsayin amsa dangane da irin waɗannan tambayoyi. Ala ayyi halin, muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya. Don haka yace wa ursiltu ilal khalqi kafa wa kutiba biyal nabiyuna, kuma an cika ta annabawa da ni. Ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina manzan Allah Allah yace annabi Muhammadu ba baban ɗaya daga cikin ku bane sai dai shi manzan Allah ne kuma cikamakin menene annabawa ga baki daya ina fata an fahimta saboda haka wannan shine a takaice ɗan uwa zamu dakata anan ga ɗaya daga cikin limaman mu kuma ɗaya daga cikin malaman mu na wannan gari Malam Murtala Muhammadu Salih ya ziyarce mu a wannan majalisi namu kuma ba za mu so ya tafi ba sai ya mana koda kalma biyu ku yi hakuri sannan sai a kira sallah kuma sai a ainihin wato ta da sallah Malam Murtala bismillah Khadija yadda darussan muke ta iia ana ta alifun ba'u sai a zo a dan albarkaci majalisin namu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya ba mu iko da dama muka halarci wannan majalisi namu mai tarun albarka domin halartar darasi na dan uwa ko malamin mu kuma jagoran mu a wannan tafiya ta wannan masallaci Sheikh Muhammad Adam Albani muna addu'an Allah ta'ala ya saka masa alkhairi ya kuma biya shi da gidan aljanna babu shakka halattar irin wannan darusa to alkhairan su ba sa kididdiguwa daga cikin abin da nake iya tunawa cewa duk waɗanda muka zauna cikin wannan masallaci domin sauraron wannan darasi to akwai alƙawarin Allah akan mu guda uku na farko duk muna ƙarƙashin rahmar Allah da jin kansa na biyu kuma mala'iku yanzu aka san kewaye masallaci suna yi mana fatan alkhairi na uku kuma shine duk ɗaya daga cikin mu anan Allah iya ambata sa abada sa wanda malamai sun ce babu wani gu a duniya da zaka je ka samu wannan faladin ba irin wannan gu ba saboda ina ƙara ƙarfafa mana gwiwa ya yan uwa kada mu yi sakaci da halattar irin waɗannan gurabe mu dinga danne uzuran mu matukar ba su zama tola muhala ba kuma in kai kokari ka daddane abubuwan da kake ganin zai mai matsala to Allah ta'ala zai taimake ka walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muslimin saboda ka wannan shimfida ta farko yi kokarin dagewa da cijiwa da daurewa wajen halartar irin waɗannan majalisai to malam yayi maganganu da yawa gaskiya wanda dukkan wani musulmi mai hankali maganganun sun kama kwalwarsa amma daga cikin abin da malam ya faɗa akwai maganar yanda masu hannu da shuni a cikin musulmai suka yi sagaci wajen amfani da damar da Allah ya ba su daga cikin hadisin khamsun bi khamsin ko ittarim khamsan qabla khamsin akwai faraga qabla shughuli akwai hayatuka qabla mauti duk wanda Allah ya ba shi farcin susa to Allah ta'ala ya baka ne domin ka so su inda yake magaigai kuma Allah ta'ala a Qur'ani yana cewa wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya duk abinda Allah ya baka to Allah ya so ne ka nemi gidan lahira da shi kuma yanda malam yake faɗa yanda waɗancan abokan zaman mu a ƙasa suke tafiyar da dukiyarsu wajen ci gaban tsarin su da manufar su to dama tuni Qur'ani ya bamu labari innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun Allah ke cewa kafirai babu shakka yunfiquna amwalahum sai kawo fi'ili mudari yadullu alal istimrar sun yi jiya suna yi yau kuma za su yi gobe duk inda kafiri yake baya tsoron daukan dukiyar sa yayin lutunta a cikin manufar sa addinin sa Allah yace fa sayunfiquna za su ci gaba dai ba za su daina ba amma sun mata kunu alaihim hasara sanan karshen abin hasara ne domin yuriduna li yadfi unur Allah suna nufin su dishashi hasken addinin Allah wa ya aballahu illa an yutima nura walau karihal kafirun duk za su yi su gama amma karshen hasara ne waiwaye baya bi fi shekara biyu zuwa uku wannan azumi na Ramadan nayi kutuba a wannan minbari a cikin kutubar nake cewa da a ce yanda malamai iyayenmu da sauran yayyenmu da abokan da'awa suke baje kolin abin da Allah ya ba su da a ce duk wani wanda Allah ya yi wa ni'imar musulmi iya kwatantawa to wallahi da yin ci gaban mu sai dai a kalima daga mana ba inda malami yake na musulunci na sunna wanda baya kyautar abin da Allah ya bashi ga malam zaman sa nan ya faɗi kalma sama da dubu kalma dai ta fi dubu kuma sadaka kyauta majjana free of charge amma yanzu ka dau ga harkar marayu ga harkar masallatanmu ga harkar islamiyoyinmu kuma kai ta mamaki waɗannan masu kuɗin namu namu su kice makon marayun da addini amma marayun sun daga gidansu kuma su ne za su yi kuma kullun su ne masu gina falaza masu gidajen mai yasa kullun wahan din raunin da kasawar ke bayyana a gare mu saboda ka ku ƴan uwa da wakai da za ku zo gun karatu mu ji karatu da ku to Bahaushe ya ce da sandar hannunka kake ji ba duk abin da Allah ya hore ma karkare na shi Larabawa suna ce daga cikin abin da yafi zama sadaka mafi alkhairi akwai juhudul muqil dan abin da Allah ya ba karkare na li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq ma ataahu Allah Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon aikata wannan darussa a cikin rayuwar mu Allah ta'ala ya saka ku malan da alkhairi ya hada shi da alkhairin duniya da lahira ya tsare shi da mu daga sharrin duniya da lahira gaba daya Allah ya ji kan mahaifan mu ya shirye da mu da zuriyar mu dukkan masu taimakon addini a kusa kone su Allah ya taimake su masu yiwa addinin Allah zagon kasa a kusa kone su Allah kamar maganin su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ce kuma da sha Allah amin ya rabbal alamin